بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نشأت وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوليا لتاريخ أولى 40 أكو واندي ديدي دا شابيو ووتو هدو شكرا دبوبيو دا 22 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami Malam Muhammad Babu Gusau, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na Gusau, wannan jiha ta Zamfara, inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani. Muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, Allah ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Abinda aka ce mu yi, Allah ka ba mu ikon yi. Wanda aka ce mu bari kuma, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bari. Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Akwai tambaya ko? To bismillah. To inda ma iyayensa ya ce mahaifinsu wanda ya haife shi, to shi ne malami suka yi saɓani dangane da ɗa. Idan uba ya koma zuwa ga Allah, akwai ayyukan da sun yi ittifaƙi cewa wannan ba a yi saɓani ba suna yi. Akwai kuma ayyukan da malami sun yi saɓani wanda yana daga cikin abin da suka yi saɓani a kan shi, shi ne akwai karatun Ƙur'ani. Idan uba ya koma zuwa ga Allah, ɗa ya zauna ya ɗauki Ƙur'ani ya karanta, sai ya ce ladan Allah ya kai wa mahaifinsa, zai kai ko ba zai kai ba. Wasu na ganin ai ya shiga cikin wancan umumin hadisin au ilmin allamahu, ko ilimi wanda ya karantar. To in uba shi ne wanda ya sababin tsoruwar ɗa a kan hanya ta ilimi har ya zama abin da ya zama, suka ce to duk abin da ya karanta na ilimi din ya ce Allah ya kai sakamakon zuwa ga babansa, Allah zai kai. Wasu sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala cewa Allah ya ce wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu, suka ce dan mutum kuma yana daga cikin sa'ayinsa a rayuwar shi. Da haka ɗanka in yi aiki kowane iri ne ya ce Allah ya kai ladan zuwa gare ka, Allah zai kai. Wasu malamai kuma suka ce a'a, akwai ayyuka da dama da in ɗa ya yi ya ce Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifi zai kai, amma sun ce banda karatun Ƙur'ani. Shi Ƙur'ani Allah ya saukar da shi ne don kai da kake da rai ka karanta shi, kai aiki da shi, ka samu tsira gaban Allah gobe alƙiyama. Wannan shi ne Allah ya sa mu dace. Kafin mu shiga gaba, mu ci gaba da yin tafsiri, akwai bayan Allah da suka aiko da saƙo. Akwai ɗan uwa Malam Zubairu daga ƙasar Ghana ya aiko saƙo ta hannun ɗan uwa Malam Sani Alkanawi na kuɗi naira 130,000. Sannan akwai ɗan uwa yanzu nan Uzairu Hassan ya aiko da naira 1,000. Sannan akwai wani Adamu Muhammad ya aiko da 5,000, da kuma wani ɗan uwa Ahmad Abdulrahman shi kuma naira 500 ne. Sannan da kuma wato wani bawan Allah Aliyu Aminu naira 1,000, wani bawan Allah Adamu Sabiu ya turo naira 10,011, sannan ya sake turo naira 10,000. Sannan akwai Ibrahim Illu ya aiko da naira 3,000. Sannan akwai wannan ba suna naira 1,000 ya aiko. Sannan akwai Zubairu Abbas Idris ya aiko da naira 2,000. Sannan akwai a wannan wannan su ne da sako a takaice. Sannan akwai wani bawan Allah da muka yi magana a kan abin da ya shafi kwamfutan nan, jiya ya aiko mana da kuɗi a kusan biyun irin wacce za mu sai kwamfutan da muka yi magana cewa a siye kwamfutar, inda mun yi magana a kan cewa za a siye ta naira wajen 250,000, ya aiko da wajen naira 500,000 cewa a sai kwamfutocin guda biyu. Allah ya taka masa da alheri. Wannan muassasa tana yin aikace-aikace da yawa ƙwarar gaske gaske kamar yadda muka faɗa a ciki, har da abin da galibi ba a cika yi ba. A mafi yawanci za mu ga cewa idan mutum ya mutu, wani ɗan uwa ne ana tare da shi ya yi wa addinin hidima, sai ka ga cewa an manta da shi. In ka ga an tuna da shi ta sa irin wannan munasabar ta sallah ko azumi, sannan ake tunawa da shi. So muna buɗe abin gwargwadon abin da yake shigo mu na kuɗi. Akwai wato ɗan uwa madagayi Malam Bello Al-Adamawi, Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama. Yana daga cikin wanda muka yi ƙoƙari tsara wannan janibin insha Allah. Sannan bara akwai wani daga cikin bayan Allah da ya la'akari da irin wannan ƙoƙarin da muke, ya aiko da kuɗi ta hannunmu, ya ayyana wani malami daga cikin manyan malama da suka yi wa addini hidima, ya ce yana so a kai kuɗin gidansa, kuma mun kai a garin Kaduna ba sai na faɗa ba. Dan da abin da yake da alaƙa da mutuncin wani, dan ka ba mu kuɗi ba dole bane sai mun zo nan mun yi ta tsere, mun faɗa maka cewa ai mun iyalan wani kaza kaza kaza. Sai sa nake kurman baki in ce kawai in ka yadda da abin da muke ka ba mu kuɗi, in baka yadda ba ka rike kuɗinka. Ba dole bane. Galibin aikinmu ya zamanto duk komai sai mun zo akan social media mun bayyana shi. Amma wasu ina musu uzuri. Uzurin da nake yi ma wasu, rashin gaskiya ya shiga tsakanin masu ba da kuɗin sa aikin addini da masu karɓar kuɗin. Akwai waɗanda ko da zan da naji na kai ziyara hukumar zakka da waƙafi, abinda Malam Abubakar Usman Sodangi ya faɗa kenan. Ya ce akwai waɗanda da gaske in suka san in sun ba da saƙo zuwa ga wani an ci a miƙa musu saƙon zai fi suna bayarwa. Amma mushkilar a ta mu kanmu masu addinin muna da matsala ne, shi ne uzurin da nake ma wasu. Za a zo a ce an tara kuɗi za a aikin addini naira miliyan 100, in aka tashi taron daga baya in ka biyo ka ce a nuna maka aikin naira miliyan 10, wallahi ba za a nuna maka ba, duk kuɗin da aka karɓa kullum an alai hafana. Shikenan. So shi yasa nake yi wa mutane uzuri. Na jarraba mutane da yawa na gani. Akwai wanda an ce ba sa ba da kuɗi, marowata ne. Da na zo na matse su ina mu'amala da su sai na gane ba haka ba ne. Abin da ya sa ba sa iya ba da kuɗinsu, hanyar da ake zuwa da ita ne ta a ba da kuɗin ba su yarda da ita ba, shi yasa ba sa bayarwa. Ba wai don ba su da kirki ba ne. So yana da kyau mu kanmu masu addini mu ji tsoron Allah, duk wata hanya da za mu jefa kanmu zuwa ga tuhuma mu dinga kauce mata tsakani da Allah. Mun yi iya ƙoƙarinmu wajen kauce ma wannan. So muna yin iya ƙoƙarinmu akan wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a kafin azumi akwai ɗan uwa Malam Abubakar Sadiq, shi yana ƙasar Kamaruni. Mun ji wanda suke bibiya ta wani lokaci da kafin Ramadan idan ina yin live program, wani lokaci ina cikin yi zan ci a ɗan jira ni da Allah a bani minti 5. To lokacin kwamfutar da nake aiki da ita ta fara gajiya ne, sai na yi rubutun ɗinta ta sake dawowa, sannan in ci gaba da aiki. Malam Abubakar Sadiq ya siyo mana sabuwar kwamfuta wanda kuɗinta a kuɗin Najeriya ya kusan kai $2,000. $2,000 in ka haɗa za ka ga ta kusan kai naira miliyan 1 a kuɗin Najeriya. Kwamfutar da ya siyo mana. So wannan yana cikin abu na alheri da ɗan uwa Malam Abubakar Sadiq ya mana gaskiya, wanda ba za mu manta da shi ma. Allah ya saka da alheri. Sannan akwai bayan Allah da yawa wanda suke ba mu'assasan nan gudunmawa kaso 95 cikin 100. Kusan duk wanda suke ba da kuɗinsu ko sunansu ba su suka so a ji ba, mun faɗa a gurin karatu in ba ya zama dole ba, saboda kyakkyawan zato da suke da shi a kanmu. da haka muna roƙon musu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri. Mun faɗa mun ce akwai maganar abin da ya shafi marayu, akwai maganar waɗanda suka musulunta, duka wannan yana ciki da aikace-aikace da yawa da muke. Da haka account number ɗin da ake muke amfani da shi na mu'assasa guda biyu ne, akwai 0-0-2-7-3-9 da turanci 0-0-2-7-3-3-2-9-1-8. Sannan wannan stambik IBTC sunan bankin kenan, sunan account ɗin kuma Ashabatul Kiram ne. Sannan akwai 0-0-3-9-4-4-8 Jaiz Bank sunan banki kenan, account ɗin kuma sunansa Ashabatul Kiram. Wanda dai yake bibiyar makarantar mu ba bako bane ya san dama muna yin haka duk ƙarshen wata 25 har zuwa ƙarshe mu ba da sanarwa. Hikiman wannan, idan kana ahlus sunna kana bibiyar makarantar mu kuma kana da hali, amma wata in ya ƙare ba za ka iya ba mu naira 1,000 ba don mu ciyar da addinin Allah gaba, to me amfanin ka? Ai baka da wani amfani a gurin mu. To me amfanin ka? Ai baka da wani amfani a gurin mu ta fuskar wai ka ce wai kana so kuma ka ga mutuncin mu ya tsaura, amma kana da hali naira 1,000 ba za ka iya ba mu ba? Kana ahlus sunna, ai bai yiwa ai. Kuma mu daina yaudarar kanmu, ba yadda za a yi addini ya tafi ba kuɗi, ba zai yi ba. Yanzu na faɗa muku wannan kyamara ce ake haskawa, wannan kyamara rabin miliyan aka siye ta 500,000. In ya mura ba za ka je mai ba cewa ka zo kana son kyamara ne, ce daga ina ka ci, ai daga masallacin Malam Baba Gusau ne, shi ba ruwan shi da wani, a'a shi kuɗi ya sani, shi ne abin da ke gaban shi. Wannan kwamfutar yanzu ba za ka je ba, kuɗi take buƙata. Idan datar da za a sa a iyarin ɗin karatu me yake buƙata? Kuɗi yake buƙata. Yanzu akwai gidajen TV da suke sa, akwai Sunna TV, akwai Hausa 7, akwai wannan daɗin kowa, akwai tsarin da ake da shi yanzu. Ba wai irin tsarin da bane da za a cire Plus TV a ɗauka a je a kai musu, a'a. Akwai hanyar da yanzu shi sauke karatun yake, ya tura shi ta Telegram, duk wanda ke so a nan yake ɗaukar karatun ya saka a gidan TV shi. Shi ne tsarin da ake. To wannan tsarin yana buƙatar dole akwai datar da za ta yi aiki, wanda mu za mu sai data ko lissafi ma ba ma yi saboda yanayin aikin da ake yi. So aikin yana buƙatar ainihin wato kuɗi. Sannan yana maimaita wanda suka yarda da abin da muke yi, ba wanda bai yarda ba. In baka yarda ba, ba ta taka miki ba, don dama ba muna addini ba ne sai ka yarda. In Allah ya yarda da abin da ake, an riga an gama. Bas shi ke nan kawai. To shi yasa idan ana buƙatar a ba mu shawara ko za a tuntuɓa abin da ya shafi harkar mu ta karantarwa, muna da lambobin waya da muke barwa mutanen Nijar, akwai a Kwatano, sannan akwai a Ghana, akwai a Chadi, akwai a Mali, akwai a Cote d'Ivoire da makamantan, da Gabon da makamantansu, har da Kamaru, ƙasashen da suke zagaye da mu. Amma wataƙila su ba za mu faɗa ba sai gobe. Na faɗa muku na ce kwanan nan a Nijar wasu suka je suka yi cuta, aka tara musu kuɗi da sunanmu wajen naira 700,000 a kuɗin Najeriya. Sai daga baya bayan sun ba da kuɗin sai suka gane cewa wanda suka ba kuɗin ba wakilinmu ba ne, amma ya ji ya sa riga irin tamu, ya ji ya karɓi kuɗin mutane ya yi cuta, sai ya biya su a lahira wallahi. Allah ya sa mu dace. Akwai 0-0-2-3-8-0-6-9, sannan akwai 0-0-6-5-1-8-6-7-0, sannan akwai 0-0-3-7-2-2, sannan akwai 0-0-3-7-3-4-5-0. A hikiman irin wannan shi ne, na san da yawa yanzu mutane munana zato ya yi yawa, tsarancin ba da uzuri ya yi yawa. Yau inda wani zai ganna yanzu na tashi na tafi gidan gwamnati, ko da maslaha ce ta addini ta kai ni, farkon abin da zai fara halattuwa a ran shi ai malamai sun lalace, ba haka ba ne? Yanzu tsakani da kalluwa na ba, ko da bai san me ya kai ni ba, amma abin da kawai zai fassara shi kenan an lalace. Shi kenan. Akwai lokacin da Alhaji Ahmadu Cancanje kafin ya rasu Allah ya ji kansa, Allah da ya tashi karfafar da'awar Mala Abubakar kuma sai ya karfafe shi da wasu mutane a lokacin. Irin su Alhaji Ibrahim Kano suna ciki. Alhaji Amadu Cancangi yana ciki. Kudin da Alhaji Amadu Cancangi ya amfani da su wajen iyarin din karatuttukan Mala a gidan rediyon tarayya na Kaduna. A wannan lokacin kusan duk jihohin nan sakon gidan rediyon tarayya yana kaiwa. Ya taimaka wa Mala Bakar Gumo wajen waɗanda ba su fahimci mai malam yake karantarwa ba, aka fahimci karantarwar Mala. Duk wanda yake da shekarun da ya san abin da ya faru, ya san abin da nake magana, ya sani. To sai ya zamanto yayin da Allah ya karfafi malam da wasu mutane da suka tsaya wajen su tsare mutuncin shi ta fuskar abin da duk kuɗi ke buƙatar da awarsa a yi masa, za su mai sai zamanto malam har ya bar duniya. Da wuya ka ga wani abu ya kama shi a ce maka ya tashi ya tafi gidan wani. To mun kuma yanzu irin waɗannan ne aka rasa yanzu. An zo taron a Gombe, wani miƙe ta surufi cewa malamai na Allah sun ƙare irin Mala Bakar Gumo kaza 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 kaza. Mala Bakar Gumo bai zuwa gidan gwamnati, bai zuwa neman kwangila, bai waye. Sai da aka gama sai wani ya karɓi lasifika, sai ta yi abin da ya faru. Shi lokacin malam Allah ya karfafe shi da wasu mutane ne da suka yi wa da'awarsa fa ba ta dama da hagu. Shi yasa sai zamanto bai buƙatar ya tashi ya je guraren da kuke ganin bai kamata a je ba. Su kuma yanzu masu karantar waɗannan mutanen suka rasa dama da hagu. Shi yasa dole sai sun tashi sun je inda kuke ganin bai kamata a je ba. Shi ne abin da ke faruwa. Yanzu ni ba zaɓa ta aka yi ba. Ba wanda ba gwamnatin jiha ko ta local government ko ta ƙasa babu giran ɗin da take kawowa ta ce in ba mutane. Amma yadda ake zuwa gidajen 'yan siyasa da buƙatu, haka ba ake zuwa gidana ba. Mai rashin lafiya ya taho, mai matsalan asibiti ya taho, wani ma aure in zai ƙara ma tashi na ba shi matsala sai ya taho gurinka. Wallahi malam karka ce kuwasa ne. Wallahi ana zuwa. Wani ya taɓa tasowa tun daga Kano ya wanko ƙafarsa. Ya zo abinda ya kawo ni ya kawo shi ya zo can lokacin ya ji an ce matar mataimakin shugaban ƙasa na Maji tana ɗaukar nauyin karatu na ana sa a gidan rediyo. To ya ɗauka in ya zo zai ga gidana ya girman unguwan nan, zai ga motoci sama da 38 a gidan. Saboda haka abinda ya kawo shi ya zo ne matar shi tana ba shi matsala, ni yake so in dumbuzi kuɗi in ba shi ya zai ƙara aure. Haka muke cin karo da matsaloli irin wannan. A daidai lokacin da al'umma na zuwa mana, wallahi akwai lokacin da daga safe zuwa dare mutanen da suke zuwa gidana da matsala tara ba na iya kirga adadinsu. Wani lokaci daga azhar zuwa la'asar kaɗai sai kaga sama da mutum 10 wani abu sun zo, kuma ba fatawa ta addini ta kawo su ba, a'a buƙata ce ta rayuwa ta kawo su. A daidai lokacin da mutane ba sa yin taro su ce to duk wanda zai zo gurin wani ya kamata ya zama fatawa ce ta addini ta kawo shi ba matsalar rayuwa ba. Amma kuma inda zan yi magana a kan siyasa, su mutanen da suke zuwa maka da wannan hidimar su ne kuma gobe za su koma sai ina ruwanka. Kai ba ya za ka je ka sa baki a kan harkar siyasa. Amma kuma sun bari fa ana zuwa maka gida da hidima irin tawa. Amma kuma suna cawai don me kuma za ka sa baki a kan harkar siyasa. Ya sa wani lokaci in ta ƙure sai in ce to ai gadar da muke zuwa mu haura a karɓo, yanzu kun taru kun karya gadar da mu da ku duk ana tsallake yanzu, sai ku jira yanzu hatta ya ƙadiyar Allahu amran kana mafa'ula. Ka gani? Allah ya sa mu dace. Da haka aka rama kan Allahu mu je ayan da muka fara inna anzalna tawrata mu ƙarasa.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحجار بما استحفظوا من
Allah ta'ala ya ce inna anzalna at-taurata mu ne muka saukar da at-taura fiha a cikin ta hudan wa nur akwai shari'a da haske ya hukumu biha an-nabiyuna annabawa suna hukunci da ita alladhina aslamu wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah lilladhina hadu ga wanda suka ce su yahudawa ne war rabbaniyuna da malaman da suke da alaka da littafin annabi Isa wal ahbaru da malaman da suka jingini zuwa ga littafin annabi Musa din bimastufizu min kitabillahi saboda abinda aka ba su amana su tsare na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance suna mai ba da shaida akan abinda annabi yake faɗa cewa lalle gaskiya ne daga wurin Allah fala takshawun nasa Allah yake kada ku ji tsoron mutane wa kashawni ku ji tsoro na ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كقصير دآيوينا دكوبي ينكلا وانا آير سنة دكتشين آيوين دين أحمدية سكي كفا هجا لإتشيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باشيبني أرشان النباوة أقول وانا أكيدر أحمد غلام القادياني متمن إنجيا وانا يبتوي دعوال سوى شيء النبي تدرس أقرنا سنة محمد بن عبد الوهاب يوا a daidai lokacin da duniya guguwa ta jihadi ta taso nan Najeriya da Shehu Usman tsakanin wato Shehu Usman da Muhammad bin Abdullah a kowane kimanin shekara 58 Muhammad bin Abdullah ya riga Shehu Usman zuwa duniya da wani shekara 58 tsakanin Shehu Tijjani da Muhammad bin Abdullah ya riga shi zuwa duniya da shekara 35 to a daidai wannan lokacin da suka tayya na maganan tajjidi yana yada duniya da sunan jihadi ke sai suka yi creative din Ahmad Gulam Al-Qadiyani sai ya miƙe cikin da'awar da yi da'ayoyin jihadi ya soke su ya ba su wata ma'ar idan kuka lura yanzu nan gaba kamar amfani da kalmar jihadi yana so ya zama wata matsala idan ka cika amfani da ita to za a zo a yi lamba a kanka da matsayin cewa wannan malamin ɗan ta'adda ne terrorism ne ana so a firgita mutane da wannan saboda haka da yazo yayi da awar annabta to daga cikin ayar da suke kafa hujja ita cewa akwai annabawa da za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce akwai wannan ayar dayar abinda zaka kafa hujja da shi a matsayin hujjar ka babba Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy wa khataman nabiy fassara ta malaman kirki abinda suka fassara shine annabi cikamakin annabawa ne saboda annabi ya bada misali ya ce inna masali wa masalul anbiya abin qabli misali na da misalin annabawan da Allah ya aiko kafin ni sai ya ce kamasal rajulin bana baitan kaman wani mutum ne ya gina gida fa attanahu wa ahsanahu wa ajmalahu ya kyautata gidan ya kawata shi fa ja'ala an-nas yatufuna wa ya'jabuna lahu sai mutane suka zo suna zagaye gidan sai suna kallon ga wani dan tsareren gida ya gino illa zawiyatan fi zawiyatin min zawayahu sai wata kwana kwaya daya da ya rage a dakko wannan bulan a sa ginin ya karasa cika sai manzo Allah ya ce fa anan labinatu wa ana khataman nabiyina ni ne wannan bulan kwaya daya ni ne suka makin annabawa wanda ba wani annabi da zai kara zuwa bayan sa to sai su ce maka ai kalman khatam tana daukar ma'ana da yawa a larabci tana daukar ma'anan zobe ko ba ana ce masa katan ba tana daukar ma'anan sam ko ba ana ce masa katan ba tana daukar ma'anan cika tana daukar wajen ma'ana tara za su kawo maka sai ce maka ai ma'anar katan ba tana nufin cika makin annabawa ba ne wai tana nufin zoben annabawa da ma'anar wai duk ilimin da Allah ya ba annabawa wai ya tattara ya ba manzon Allah shi ne ayat take ne akwai wannan ahmadiyya da muka buga da shi a da a kibla ɗin akan wannan aqidar tasu da aka zo wallahi da wuta ta yi wuta sai da ya ce wayar sababu caji za ta ɗauki aka ce to kai za ka taho muƙamala ka ƙi sa wayar ka a caji to haka suke to sai su zo su kafa maka hujja da cewa ai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasula mun aiko manzo zuwa gare ku shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula yana mai sheda gare ku kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna wani manzo aka aikawa fir'auna shine annabi Musa ko to Allah ya ce kama sai su fara maka cewa kaga nan gurin kama tabihi ne wanda yake mursal tunda an ambaci ta adatu tabihi sana akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajh ash-shabahi to da an fara mushabba da mushabbahun bihi da wajh ash-shabahi baka da ido a ilimin balaga to tun daga nan zaka fara ganin ya kamata kai shuruwa to sai sai kama din da ake magana yadda ka san Allah ya aiku annabawa zuwa ga annabi Musa sai su tambaye ka sai su ce maka bayan annabi Musa annabawa sun zo bayan shi ko basu zo ba me ya amsa sun zo to sai su ce maka tunda Allah ya ce kama to haka nan kamar yadda annabawa suka zo bayan annabi Musa haka za su zo bayan manzon Allah in ka ce to da wani Qur'ani za su zo sai su ce maka ai ba da Qur'ani sabo za su zo ba At-Taura suka zo suka dauka wa'ancan suka ci gaba da fassara su ma wa'annan annabawan aikin da za su shine za su dauki Qur'ani za su ci gaba da fassarawa haka za su yi ta maka falsafa su ta kawo maka hujjoji na iska na ba gaira babu dalili to shine sai Allah da ya gama karshe sai ya ce to wa man lam yahkum bima anzalallahu duk mutumin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to fa ulaika humul kafirun to wannan yana daga cikin kafirai to wannan daga nan ne aqila ta kawari take farawa ita kuma nan abin da Allah ya kawo ya ce bima ma siga ce ta umumi sannan kuma man ita ma siga ce ta umumi man din ya kunshi kowane mutum a duniya ba wai sai shugaba ba ma din kuma ta kunshi koyaya kankantar abu ko saki ne idan kai shi ba yadda Allah ya ce ba kai hukunci da abin da Allah ya saukar to in za a buɗe ma din da man din komai da kowa sai ya shiga ciki to su da yake yan san zuciya ne sai suka cire kansu su man din da ma din ba ta shafe su ba a'a sai suka ayyana wasu mutane shugabanni suka ce ai su ake nufi da waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun in na kadiya guda bi kadai ka dauke ta a cikin mu yanzu matsala ne na farko sakin aure Allah da ya tashi ya ce wa manzon Allah ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna idan za ku saki mata ku sake su da iddarsu na farko tun daga sakin ba a yin saki sai an kiyaye mace jinin al'ada ya zo mata ya dauke kafin a sabu da ita sai a sake ta dan Allah ya sakin mu yake yanzu dai kenan da yace wa ahsul idda sai ya tafi gaba sai ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku me yasa a munasabar saki da aka bude fitabi da annabi aka ce in za a saki mace a sake ta da idda sannan a kiyaye lissafin yaushe za ta fara idda yaushe za ta gama sai aka ce wattaqullaha rabbakum saboda lokacin da matsalar saki zai taso da mazan mu da matan mu duk ba ma jin tsoron Allah kowa yanzu ajiye abinda Allah ya ce ai na hukunci yake san zuciya yake sakawa a ciki abinda ke gaba sai Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga ka saki mace amma Allah bai ce gidan naka bane sai ya ce nata ne takka fitar da ita daga gidanta sai ya ce wala yakhrujna su kuma kada su yi me kada su fita to yanzu ku dauki wannan abin ku dora shi akan sikili yanzu cikin sakin da ake yi kaso 100 in an yi wallahi da kyar zaka samu kaso 10 da in sun yi saki suke hakuri su bar mata a gidajensu su ciyar da su har su dauki nauyin su gama idda dai kenan tsakanin ku da Allah haka muke ko ba haka muke ba wannan fa har ahadin sunnan mu fa inna kullun fi hali to da haka maganan sunnar anan banda wannan sunnar wani zai saki mace in an jiya kafin ya zai dawo zai dauko gatari ya tsaya kofar daki ya ce wallahi ko ta kwashe kayan ta tafi ta koyi sare ta da kuma Allah ya ce kar a fitar da su to wannan dokan mun tattaka ta dai kenan sannan mu dawo Allah ya ce wal mutallaqati yatarabbasna Allah ma ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqi matar da aka sake ta akwai mutu'a shine za a dauki wani abu na jin dadi a bata kuma Allah sai yake haƙƙi ne ga masu tsoron Allah al-Imam Sidi yace tunda Allah yake haƙƙan kuma ikawo al-muttaqine idafarsa zuwa gare su yana nuna wannan mutu'atu talatin wajibi ne to dan Allah mu dawo yau mutum nawa ne a cikin mu yake sakin mace ya zaunar da ita a gidan shi ya dauka cewa duk kowane irin nauyi da yake dauke da shi a da yana nan akan shi har sai ta gama idda daya sannan in ta gama idda wargwadon karfin shi ya kawo wani naira 100,000, 150,000, 200,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, 500,000, wannan kije ki jari ki sana'a ki ke kanki ne shi nawa ne kin haka a cikin mu nawa ne to shi yasa anan wajen wannan dokar da ba ma aiki da ita mafi yawancin mu shin anan wajen mun yi aiki da abinda Allah ya saukar ko mun saba to kaga a tunani na kawali to duk kuma wanda bai haka ba sai ya dauko kafirci shi a lafta mai wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul mu kaga sai zaman to kafirin suna da mugun yawa a cikin mu ko kuwa to wannan sunnar ya kamata mu tsoron Allah har wanda suke kiran kansu ahli sunna ne su jara ta idan kun samu matsala da mace ka saki ta kara bada ita idan saki ɗaya ne ko biyu bai kai uku ba ka sani cewa tana da asukuna da annafaka kai hakuri ita ko bata bi dokar Allah ba ta maka ba daidai ba kai kakkaki bin dokar Allah shi yasa a ƙarshen maganan Allah sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu kai idan ka ri tsoron Allah ko a halin rabuwa ne Allah sai ya sa maka mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu wannan ita ce ka'ida ta farko to da haka zamu ga cewa su wannan shine da haka kaga ma din ta kushi duk abin da Allah ya saukar domin siga ce ta umumi man din kuma ta kunshi kowa da kowa ba tana maganan wani shugaba bane da haka shi yasa Ibn al-Jawzi yace malamai sun yi magana guda biyu annahu al-kufru billahi shine kafirci da Allah na biyu shine annahu al-kufru bi zalika al-hukm shine kafirci ne da wannan hukuncin amma walaysa bi kufrin yanqulu anil milla ba kafircin da yake fitar da mutun daga musulunci ba a shankidi al-littafin sanad tafsiri adwa'ul bayan ya yi doguwar magana yace fadalla ala anna al-kalama fihi sai ya nuna cewa magana a cikinsu wa mimman qala bi anna al-aya fi ahli al-kitabi daga cikin wannan suka ce wannan ayar wa man lam yakum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun tana magana akan yahudi ne yace kama dalla alaihi ma zakara al-barra'u bin azim kamar yadda abinda barra'u bin azim ya ruwaito yake nufi wa huzaifa ibn al-yaman wa ibn abbas wa abu mijlas wa abu raja' al-utaridi wa ikrama wa abdullah ibn abbas وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم وزاد الحسن وهي علينا واجبة يتي أقن ستسوك أما مماير واجبات أقم نقله عنه ابن كثير ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي سيتي وقال القرطبي في تفسيره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون يتي نزلت كلها في الكفار دك تاسوك أكن كافرين سيتي ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم على هذا المقدم يتي فأما المسلم أما مسلمي فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة باء كافر تاشكو يا أيك تبضليتي سيتي واتو وقيل فيه إدمار أتشي أقوي إدمار ai wa man lam yahkum bima anzala Allah dole sai kai takadiri sannan fasara zai fito wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya sauka ba raddan lil qur'ani yana mai musu da alqur'ani wajahadan liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallama sannan yana mai musun ta in yadda da maganar manzon Allah fa huwa kafirun to kafiri ne yanzu da mai ya kafarta da hukuncin ko da musun da musun ba da aikin ba wannan ita ce maganar Ibn Abbas fal ayatu amma ala hada da ka aya ta gami akan wannan qala ibn mas'ud abla dan mas'ud ya fada wal hasan da hasan al basri suka ce hiya ammatu fi kulli man lam yahkum bima anzala Allah wannan ya ga mai cikin duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya sauka ma min almuslimina wal yahud wal kuffa daga cikin musulmai da kafirai da yahudawa amma ya zamanto mu'taqidan zalika wa mustahillan lahu yana mai kudurta cewa ya to da kuma halatta yin haka mutum ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sai kuma ya kudurce a zuciyar shi yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya alatta shine daidai haka ya kamata a yi bal ma yana ganin cewa kai rayuwa akan tsarin Allah kauyanci ne yanzu duniya halin da take ciki ta samu ci gaban nan ta fi karfin wannan ba ta bukatar wannan to mutum ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sannan ya halatta yin haka to wannan kaulan wahidan malamai ba su sabani ba cewa wannan aikin nashi kafirci ne sai yake fa amma man fa'ala zalika amma wanda ya aikata haka wa huwa mu'taqidun annahu murtakibun muharramin yana mai kudurci cewa wannan abin da nayi ba daidai bane fa huwa min fusaqil muslimina yana cikin fasikan musulmi ne wa amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa yana gurin Allah in sha'a azzabahu wa in sha'a ghafara lahu idan an je lahira in Allah ya ga dama ya masa hisabi in ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama ya masa gafara wa qala ibn abbas fi riwayatin abla dan abbas ya fada a wace riwayin cewa man lam yahkum bima anzalallahu faqad fa'ala fi'la yudahi af'al al-kuffar ya aikata aikin da yake kama da aikin kafirai wa qila ay wa man lam yahkum bi jami'i ma anzalallahu wato wa man lam yahkum bi jami'i ma anzalallahu fa huwa kafir duk wanda bai hukunci ba da duk abin da Allah ya saukar to kafiri ne fa amma man hakama bi tauhidi amma wanda ya hukunci da tauhidi walam yahkum bi ba'd ash-shara'i bi hukunci da sashin wasu shari'o'i ma fala yadkhulu fi hadhihi al-aya bi cikin wannan ayar ba sai yace was-sahihu al-awwal abin da ya inganta na farkon illa anna sha'bi qala fil yahud khasa wa ikhtarahu an-nuhas qala sayati wa yadullu ala dhalika thalathata ashiya yana nuni akan wannan akan abubuwa guda uku yayi doguwar magana akan wannan maganar da yi har ya kawo maganar wani malamin su da ake ce masa ya kawo maganar shi yace malaman da suka ce wannan ayar wa man lam yahkum bima anzalallahu ta sauka akan yahudawa ne yace a'a idan an kalli siyakin maganar Allah da ya gama magana da yahudawan sai ya dawo ya juya kanmu yace wala fala takshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kaga da mu ake magana ko sai yace to man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da aka sai ya zama takdirin wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yana sunan ansa musulunci sannan ya halatta wa kansa yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ma to wannan kaulan wahidan aikin sa kafirci amma wanda yi hukuncin iyadda ba daidai bane kawai hawa da son zuciya ce fadi da shi to a kyale shi musulmi ne yana cikin fasikan musulmi kamar misalin da muka kawo dazu namiji ya saki mace ai dokar Allah ce a barta ta idda a dakin ta ko sai ya ce ba za ta yi ma sai ya ce wa na ka ko san Allah ne ya ce a barta ta sai ya ce eh ya yadda Allah ne ya ce a barta ta amma dai ba za ta yi ma kaga ba yana musu hukuncin Allah bane ya yadda da cewa Allah ne ya ce ayi amma dai yanzu san zuciya ce ta sa ya ce ba za a yi ma to a kyale shi wannan musulmi ne amma fasikin musulmi ne amma idan ya halatta haka yace shi ya halatta wa kansa ya haka to yanzu ya fita musulunci saboda me halatta abinda Allah ya haramta ba da aikin ba da halattawa wannan shine bambanci tsakanin wannan da wancan to akan wannan ne khawarij suka zamanto sun samu fitar kafa ya zamanto kawai suka zo suka yi umumin hukuncin ga kowa da kowa su suka tsare kansu ibn ashur yake cewa fa ammal qadiyatul ula matsala ta farko yace fallazina yukaffiruna murtakabal kabira wanda suke kafarta wanda ya aikata babban aiki ya akuduna bi zahir hadha suna riko da zahirin wannan li'anna al-jawra fil hukmi kabiratu domin zalunci a wajen hukunci babban kaba'ira ne sai yace wal kabiratu indahum kufur su kuma kabira a gurin su kafirci ce sai yace wa abbaru anhu bi kufrin ni'ma yushariquhu fi dhalika jami'ul kaba'ir an yi sun yi ta'abiri a cikin sa da kafircin ni'ima wanda dukkan manya manyan laifuffuka suna haduwa da wannan sai ce wa hadha madhhabun batilun, wanda za su zo su yi takfirin mutane saboda mutum ya aikata aikin banna ba tare da ya halatta wa kansa aikin bannan ba, to shi ma kafirci ne, shi ma kai kuskure ne. Sannan kuma mu gane cewa a babin takfir dole yana da shurut da mawani. Shurut da mawani ba haka kawai ake minkewa ma, ai ta'ayinin wani a kira sunansa a ce wani kafiri ne. Akwai bambanci tsakanin al-kufr bil wasfi da kuma al-kufr bil ta'yin. Ina iya cewa aiki kaza kafirci ne, amma in aka kira sunan wani aka ce wani yayi irin wannan aikin, to shi ba zan yi itlaqin kafirci a kansa ba, sai na tambaye me ya faru, domin sai in sharadi ya cika babu mani usannan kafircin yake hawansa. Koda yayi aikin gashi aikin na kafirci ne, amma idan sharadi bai cika ba ko sharadi ya cika akwai mani babu dama in ce masa kafiri. Yanzu barin tambaye ku, yanzu cikin watan Ramadanan nan sai kana tafsiri, wani yanzu ya tambaye ka yace akramaka Allah, da Allah menene hukuncin wanda ya dauki littafin Allah Qur'ani haka ido 60 ya wurgi da shi, me za ka ce? Me hukuncin sa? Ya kafirta ko? Eh? Ya kafirta ko? To me za ku ce kan Annabi Musa da ya dawo daga miƙati, a can Allah ya bashi labari yace wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa? Qala yace hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda, yace Allah ai na baro mutane akan addini na yau gaugawa ne dan kai da su. Qala Allah yace fa inna qad fatanna qaumaka min ba'daka wa adallahum as-samil, ai kafin da ka baro ai musamiri ya fitine su sun koma kan shirka. Allah cewa ya falamma raja'a Musa ila qaumihi gadbana asifa, da ya dawo yana fushi cikin bakin ciki. A suratul A'raf Allah cewa ya wa alqal alwaha, allinin da ya karbo na attaura littafin Allah ya jifa da su. Me zaka ce? Annabi Musa ma kafiri ne? To gashi ya dauki littafin Allah ya yi wa ya jifa da shi, kafirin zan yafi karfin bakin ka za kuwa. To shi yasa a irin wannan babin yana da mugun hatsari musamman ga dalibai waɗanda suke annashi'i, yanzu suke tasowa a harkar ilimi, ba sa gane bambanci tsakanin kafirci na sifa da kafirci wajen ta'ayi ne. So da shi ayyana wane ka kira sunansa ka ce wane kafiri ne, to abinda ya tarattabu alaihi yana da yawa. So daga lokacin da ka ce wane kafiri ne ka kira sunansa, kaga jininsa ya halatta. Matarsa ta safu, in ya mutu ba za a yi masa sallah ba, ba za a rike shi a makabartan musulmi ba, sannan in yana da dukiya ba zai ci gado ba kuma ba za a gaje shi ba. Yana da kyau a san wannan hatsarin da ke biyowa bayan ayyana mutum a kira sunansa a ce ma kafiri. Amma kana da dama ka ce aiki kaza kafirci ne, ka faɗi sifa, to kuma in an samu wani yayi irin wannan aikin aka kira shi aka ce wa na kafiri ne, sai ka ce a'a, sai an duba in sharadi ya cika babu mani kafin a ce masa kafiri. Kamar yadda za mu zo kan maganar shan giya nan gaba, za ku gani lokacin da Allah ya zo maganar shan giya ya ɗauki matakai wajen guda hudu kafin ya haramta ta. Da aka zo daga baya aka ce giya haram ne, sai aka samu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah yana ba da fatawar cewa ya halatta, in dai kana da imani da tsoron Allah to za ka iya korawa. Ina hukuncin wanda ya zo ce shan giya ya halatta? Qat'an qawlan wahidan, da maganganun malaman duniya duk wanda Allah ya ce abu kaza haram ne shi kuma ya zo ce halal ne ya fita musulunci. To kuma gashi wannan sahabi ya ka zo aka kawo kin ɗinsa gurin Sayyidina Umar, aka ce a kira shi, aka ce kai kake ba da fatawar cewa shan giya ya halatta? Yace eh. Me dalilin ka? Yace ai Allah ne yace laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahum fi ma qadimu, babu laifi wanda suka yi imani suka aiki mai kyau cikin abin da suka dantsana na giya. Sai yace to bari ka ji ba haka ayat take ba, kun ga yanzu an samu shubha ko? To yanzu yana buƙatar wanda zai masa izalatu shubha, wanda zai gusar da shubha. Sai yace masa wannan ayar lokacin da ayat da ke gabanta ta sauka Allah ya je karshe yace fa hal antum muntahu yanda ba za ku hana ba wannan fa hal antum muntahu istifhamin ne da ma'anan nahyi wanda suka ce ai amfani da istifhami a gurin da ma'anan nahyi ya fi karfi sama da a ce intahu ku hanu da aka fa hal antum muntahu na da ma'anar intahu ku hanu to sai suka zo tunda Allah ya nuna cewa ga fa matsayin masu shan giya tunda in ba ku manta ba shekara 13 da aka yi a Makka babu maganar kar a sha giya sai da aka zo Madina sannan aka fara magana kar a sha giya to shine sai suka zo suke waka annabi tambaya ya rasulullahi ya hukuntin ƴan uwanmu da suka mutu suna shan giya kafin halanci ya sauka to sai Allah ya saukar da wahayi sai ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma qadimu kaga su sun dandana ta ne kafin halanci wa kaga suna da imani da aiki mai kana ka Allah ya ce babu komai a kansu yace to wannan shine ma'anar ayar abinda Allah yake nufi kaga sai aka yi masa izalati shuba ina fadar wannan ne saboda yadda abun ya zama to yanzu yana da sauki matsala ta tabdi'i da ta takfiri kaga karamin yaro wanda ba shi da shedar a gaban wa da gaban wa ya zauna ya karatu shi zai miƙe ce malam wani dan bid'a ne ai mubtadi'i ne yadda ka san sunna ta maman shi ce ko kayan baban shi ne baban shi ya mutu ya mai gado sai ya miƙe wani kafiri ne wani mushriki ne kuma ta hanyar ta'ayini da kiran suna wallahi kai hankali gara ka je lahira kai kuskuren baka kafarta kowa ba ko da ko mutum ya cancanci kafartawa da a je lahira wanda ya cancanta yana musulunci ka ce maka kafiri Albani a cikin littafin sa hukumu tarikis sala abinda ya faɗa kenan yace wallahi gara ka je gaban Allah da kuskuren ga wasu arna ka gani mutum 1000 ana rigima da kai an ce musu ba musulmi ka ana ba musulmi bane kai kuma kana musulmi ne yace yafi sauki da aje gaban Allah da wanda ya tabbata a musulunci ka cire shi a cikin addinin musulunci to haka dole sai an yi taka tsantsan da wannan babi yana da mugun hadari dalibai sai sun ba a hankali sai yasa za ku ga duk rududin da muke yi ma ɗan bid'a sai dai mu faɗi hukuncin aiki amma ba ma ta'ayinin sunan wani mu kira shi mu ce wani kafiri ne ba ma yi ka kiyaye da kyau amma aiki kaza za mu ce ba daidai ba ne saboda dalili kana amma shi wanda ya aikin inda za ka ce mana mai hukuncinsa kafiri ne za ka ga za mu ja bakin mazami ne za mu ce maka aikin dai kafirci ne amma shi kan mun bar hukuncinsa yana wajen Allah Allah ya masa hukunci da haka yana da kyau ɗalibai sai sun ba a hankali a wannan babu tsakani da Allah Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ka gani akwai ƙa'ida da malamai suke cewa ba duk wanda ya afka cikin kafirci bane ake ɗauko hukuncin kafiri a ɗora masa ba kuma duk mutumin da ya faɗa cikin bid'a bane ake ɗauko hukuncin ɗan bid'a a yi masa tunda yanzu mun shiga cikin wani masifa da bala'i daga ƙananan yara wani ma karatu na nizamiya ya je ya fara a inda ya je ya karatun babu ma shaida cewa ya yi karatun koda na nizamiya ne ya zo ya samu ƴan ƙananan rasa'il kutaybat ya karanta gobe kawai sai ka ji ya fito ya ce wana ma ɗan bida'a ne wannan shine musifar da aka shiga ciki saboda haka wannan babun muna faɗa musu su rufe shi dawa su manyan idan suka buɗe shi sun san mu mun san su sun sani saboda haka magana ta karatu a wannan babun in magana kake yi ta magana abin da ya shafi hukam da waye duk muna da amsar da zamu baka da makamantan su saboda haka da maganan tabdi'i yana da sharadi ba haka kawai kofar take ba da maganar takfiri yana da sharadi sai sharadi ya cika babu mani'u sannan ake ɗora hukuncin wani mubtadi'i ne ko ake ɗora hukuncin wani kafiri ne saboda matsalar tana da mugun hatsari ina kira ga ɗalibai su yi taka tsantsan akan wannan sai yake cewa wa amma jamhurul muslimina amma mafi yawancin musulmi wa hum ahlus sunnati sune ahlus sunna min as-sahabati cikin sahabbai ko sahabbai fa man ba'a da hum fa hiya indahum qadiyatun mujmala yace a wajen su qadiya ce mujmala li'anna tarkal hukmi bima anzala Allah yaqwa ala ahwalin katira domin barin hukuncin ba da abinda Allah ya saukar ba yana afkawa akan halaye ainihin wato mabambanta sai yake cewa فبيان إجماله بالأدلة الكبيرة القاضية بعدم التكفير بالضروب سيتي ومساق الآية يبين إجمالها. ولذلك قال الجمهور العلماء المراد أبن دعكي نبي بمن لم يهكم هنا سيتي اليهود يكاو مغنى براء بن عازي وننشيني خلاصة البيان أتقيتي دنغني لأبن نشاف ونن آية bayan aka fara fitan da boko haram bata kare ba ina zauna a Kaduna sai ga wasu mutane sun zo yan wata kungiya na manta ko sunan shugaban su na duniya ko wane ne annabahani aka ce wai an zo ne dawa ana so za a kafa daular musulunci sai na ce to kuna da kundi da kuke tafiya da shi a matsayin littafi na aqida da kuka dogara da shi sai suka ce ga littafinsu sai suka ɗauko suka bani suna zaune a gurin sai na karanta muqaddimar littafin sai na tafi kwantar ɗin littafin sai na duba inda na tafi a kwantar ɗin littafin daidai kan wannan ayar da suka kawo fassara to man lana hukum bima anzalallahu ina duba fassara sai na ga ya saba abin da magabatan mu suke kai sai na dawo sai na ce musu to ina ba su shawara mu dai nan mu muna tafiya ne karkashin izala duk wani wanda yake da'awar sunna a Najeriya ko ya kore makansa izala a wajen makiya ba za ta kore ba inda kai ahlus sunna ne sun tashi zagin ka to sai fa sun hada ka ko kai dan salafiya ne sai sun ce salafiya izala dole fa sai sun hada wannan sai sa ba ma bata makan mu lokaci akan wannan sai na ce to yanzu ina ba ku shawara kun ga samari ku kiyaye yanzu yana daga cikin abin da har yanzu a Najeriya mutane ba su yi hankali ba duk wani mugun mutum da yake so ya dibi mutane ya zuba musu muguwar aqida farko abin da zai fara zuwa muku da shi da sunan zai fada da gwamnati zai karbo muku haƙinku ba haka bane daga nan kawai sai ga mutane suna ru ai duk garin nan ba malami na Allah kamar shi ina rantse muku da Allah a ce in zuwa na nan da a ce kullun cattakan gwamnati nake yi to da watakila karin mutanen da ke nan za su dinga zuwa labari zai dinga zuwa a ce ai wani malami na Allah ya bayyana duk garin nan sai a ce in ba ni ba mai faɗa gaskiya menene me ya ajanda ta baka sani ba wannan ajandar da nan aka shigo wa mutane shi'a da nan aka shigo da mutane boko haram to kuma mutane sun riga duk wanda zai shigo da wata muguwar aqida sun riga sun fahimci cewa idan kana so ka karɓu to ka zo jawin da ake ciki da zaluncin da ake fama da shi to kai kamar zaka karbo musu haƙƙinsu ne ko da baka da aqida da sunan ilimi mutane ba aqida su ya dame su ba me ka taho da shi da sunan zaka karbo musu haƙƙinsu to za su saurare ka kuma tunda aka fara har yanzu a Najeriya waye ya karbo ba wanda ya karbo to da suka zo sai na ce musu to mu ba za mu bi wannan tafiyar ba saboda nan akwai izala sai suka ce ai ita wannan da'awar an kafa ta yanzu shekara 50 da wani abu a mustawa ta duniya sai nace to a can ne inda take ta kai amma anan yanzu za ku fara ta muka yi doguwar tattaunawa da su to jan hankalin da nake so in yi wa samari kun ga yana daga cikin dalilan da yasa ungiyar izala ta yi nasara ta kawo har yanzu asalin ajandar ta da ta zo ba ta zo ta ce za ta kafa gwamnati ba aqidar mutane ne ya lalace an nesanta mutane da sunnar manzon Allah sai suka kafa suka ce za su karantar da aqida mai kyau sannan za su gusar da bid'a su tabbatar da wa kafa gwamnati da sunan addini ba shi bane babbar ajanda wannan samara ne na aikin da kuka yi idan ya samu falillahi alhamdu in bai samu ba ku yi kokari ku karantar da mutane aqida mai kyau su gyara alaƙar su da Allah domin yanzu idan ka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah annabi nawa ne zaka faɗa irin su annabi Sulaimanu annabi Dawud a cikin annaba wanda Allah ya aiko da wani annabi da wani annabi ne suka kafa daular musulunci wasu ma da yawa korar su aka a garuruwan da suke suka yi amma menene babbar ajanda ani ibudullah ma lakum min ilahin ghayru abauta ma Allah shi kare kar a hada shi da kuwa ita ce babbar ajandar to duk wanda ya shigo muku da da'awa yace ya fara ta kuma wai in din da'awa wai gwamnati yake so ya kafa na nan idan Allah ku jira shi da kiku gani daga ƙarshe sai ya fito wa da al'umma bala'i sai ya zama sharri cikin mutane saboda haka matasa su ba a hankali su yi hankali mu manufar mu na karantarwa mu karantar da mutane aqida mai kyau su gyara alaƙar su da Allah farko in Allah ya kalli zuciyar mu samara ko Shehu Usmanu da ya kafa gwamnati a nan ƙasar ai ba manufar sa ne kafa gwamnati ba karantarwa yake aka kawo masa farmaki korar sama ga kuma yadda ya koru hari aka kai mai daniyar bari ya kare kanshi daga farmakin da aka kawo mai Allah ya kawo dole musulunci a ƙasar ba wai dan tsarin sa shirin sa tun farko karantawar sa ba yana so ya kafa dole musulunci ne dan haka muna kira zuwa ga samari su bude idan su su ba hankali duk wanda ya zo muku da da'awa a karam farko yace muku dole musulunci ne ta ba to billahi ladhi ku hankali da shi daga daular nan sai ya shigo muku da wani bala'i kuma الله يكيه وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته